sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, FM Dialogue da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 6 ga watan Nuwamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoto daga jihar Borno dangane da jinjina wadda gwamnan jihar ya yi ma wasu matasa 'yan kishin ƙasa. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za ku ji wani rahoto wanda wakilin mu ya haɗa muna dangane da matsala ta bautar da bil'adama a wannan ƙarni na 21. Daga bisani kuma za mu kawo muku labarin wasanni amma a takaice daga jamhuriyar duk ta Nijar. Sai mu buɗe layin wayar mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da zaben da ake gudanarwa a yanzu haka a nan ƙasar Amurka a yau. Lambar dai kamar kullun ita ce 1-202-205-6555. Kada dai amanta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Amma duk kamun nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a nan Amurka, an fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau Talata, yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben. Duk da cewa yayi wur a yanke tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zabe da ya kasance mai muhimmanci, wanda shi zai bayyana makomar Amurka cikin shekaru biyu masu zuwa, ba a ga wata alama da ke nuna cewa Rasha ko wata ƙasar waje da ke hamayya da Amurka sun yi kutse a rumbun adana bayanan zaben na rabin wa'adi ba. A daukacin rumfunan zaɓe 170 da ake kada ƙuri'a, ba a ci karo da wata tangarɗa ba ko katsalandan daga wata ƙasa a cewar rahotanni. Kujerun majalisar wakilai 435 ake takararsu, sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara akan su. Kwararru a fannin tattara rawayin jama'a sun ce akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar Democrat ta karɓe rinjayen majalisar wakilai. Su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun dogara ne da yekuwar shugaba Trump ta neman goyon baya a kokarin da suke yi na ci gaba da riƙe rinjayen majalisar dattawa, inda suke da kashi wato kujeru 51 yayin da 'yan Democrat ke da 49. To a dai bangaren kuma, a karon farko mutumin nan da ake zargi da aika sakonnin bam zuwa wasu fitattun 'yan jam'iyyar Democrat da wasu masu adawa da shugaba Trump ya bayyana gaban wata kotun tarayya a birnin New York. Mataimakin Attorney General din Amurka Jen Kim ta gabatar da korafin cewa Cesar Sayoc, wanda aka tasa kesa daga wata kotun tarayya daga jihar Florida, ka iya zama hadari ga rayuwar mutane idan aka bada belinsa. Ana zargin Sayoc ne da aikawa da wasu fitattun mutane sakonnin bumabumai guda 16, ciki har da tsohon shugaba Barack Obama da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da gidan talabijin na CNN da sauransu. Dakarun kasar Cameroon na kokarin gano inda aka boye wasu dalibai da shugaban makarantar su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantar Presbyterian da ke arewa maso yammacin kasar. Wani gungun 'yan bindiga da ake kira Ambabos ne ya yi garkuwa da ɗaliban a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi, wanda yake ikirarin ya balle ya koma Ambazonia a matsayin ƙasa mai zaman kanta, inda mayaka 'yan aware ke jagorantar fafutukar.
I would like to send a strong message to the terrorists.
Gwamnan yankin Arewa maso yammacin kasar ta Kamaru Adolf Lele Lafrike ne yake cewa ina so na mika wannan sako da babban murya zuwa ga ƴan ta'adda. Mun san cewa sun tunzura mu, suna fyaɗe, suna kisan kai, suna kwashe kayan jama'a, amma su kun da sanin cewa za su fuskanci fushin hukuma. Waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar sun ce ba za su saki yaran ba har sai sun cimma burinsu na samun ƴan wato ƙasa mai zaman kanta. Wannan dai ba shine karan farko da ƴan bindiga ke garkuwa da ɗalibai ba. A watan Satumbar da ya gabata, ƴan awaren sun yi garkuwa da wasu ɗalibai shida a makarantar kimiyya ta Presbyterian da ke yankin Bafut a kusa da birnin Bamenda. Amma daga baya suka sake su bayan da aka biya kuɗin fansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce gwamnatinsu ta samu ƙarin bayanai kan yadda aka kashe ɗan jarida ƙasar Saudiya nan wato Jamal Khashoggi. Yana mai cewa mai yiwuwa su fitar da bayanan ga jama'a bayan an kammala bincike kan kisan. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Japan, Cavusoglu ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasar Turkiya ta ce an nuna wa Saudi Arabia da wasu ƙasashe da ke da ra'ayin ganin waɗannan bayanai. A ranar 2 ga watan Oktoba, Khashoggi ya mutu a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Da farko ofishin jakadancin na Saudiyan ya ce Khashoggi ya fita da kafarsa kuma ba a san inda yake ba. Sannan sai ya sauya matsaya ya ce ya rasu ne sanadiyar wani dambe da suka yi a ofishin. Har ila yau suka kuma ce ya mutu ne bayan da aka shaƙe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai layi rahotanninmu daga wakilanmu. Gwamnan jihar Borno, Kashim Shatima, ya jinjina ma wasu ƴan jihar da wani yunkuri nasu na shiga aikin sojan sa-kai na civilian JTF. A lokacin da yake ganawa da su a fadar gwamnati, ya ayyanar da cewar shiga aikin soji da waɗannan matasan suka yi shiga aiki ne wanda yake da matakar muhimmanci ga ci gaban tsaro ba kawai a jihar ta Borno ba, har ma da ƙasar baki ɗaya da kuma sauran ƙasashe makwabta. Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana wannan rahoton.
Wasu matasan sa-kai da ake kira civilian JTF kenan da ke aikin sa-kai a jihar Borno da kuma suka samu damar shiga aikin soja da zai ba su damar samar da tsaro ga 'yan Najeriya, musamman ma wannan shiya na Arewa maso gabacin Najeriya da ke fama da rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Waɗannan matasa dai 'yan asalin jihar Borno ne, kuma sun fito daga ƙananan hukumomi daban-daban da dukkaninsu yanzu hakan ke sanye da kayan sarki, kuma suna lera waƙe-waƙe na nuna alamun cewa a shirye suke su ba da tasu gudunmawa wajen tallafa harkokin tsaro a ƙasar. Honorable Kashi Tima dai shi ne gwamnan jihar Borno, wanda kuma ya waɗannan matasa jawabi a fara gwamnatin jihar kamar haka.
And we are enlisting into the Nigerian army. It's a welcome development. It's a very, very positive development. And we'll urge our youth to continue enlisting.
Yace abun marabta ne wannan dama da kuka samu na shiga aikin soja, kuma abun farin ciki ne, na haka muna kira ga matasan mu su gaba da shiga irin wannan aikin na soja, saboda babu wanda za a ce a shirye yake fiye da ku. Da yanzu hakan kuke kokarin samar da zaman lafiya, kuma ku ga san waɗannan wurare fiye da kowa.
I want to thank the Nigerian Armed Forces. I want to thank the President for all the sacrifices made by officers.
Yace muna so mu godewa shugaban ƙasa da kuma rundunar sojan Najeriya da irin wannan sadaukarwa da jami'an sojan ke yi na su samu mana zaman lafiya a wannan bangaren ƙasar. Honorable Kakashi Wulen da shi ne kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno da kuma ke lura da ayyukan matasan sa-kai na civilian JTF a jihar.
To mu a nan jihar Borno, yaranmu matasa na civilian JTF sun nuna kwazo akan suna son su shiga soja. To abin da muka yi shi ne muka ce kowa ya je ya yi applying a wannan ɗaukan sojojin da za a yi. Suka je suka yi applying, suka samu nasara, suka zama sojoji.
Sunone yanzu haka?
A wannan zuwan da suka yi yanzu muna da guda 103 wanda duka 'yan jihar Borno ne, kuma wayanda sun je sun yi wannan training na soja suka ci nasara suka zo.
Ai maganar cewa waɗannan kamar sun fito ne daga wannan matasan sakai da ake kira civilian JTF. Dukan su waɗannan mutane guda 300 daga civilian JTF suka fito ko akwai wasu daga wurare daban-daban.
Yawancin su sun sha wahala kuma aikin nan yazo ya zama musu jiki gara su bi su shiga soja saboda su kawo zaman lafiya a Najeriya su ma. Saboda sun san jeji sun saba da wahala. To in aka je goji wanda rago ne za a jefar da shi a wuce. Da wayannan duka sun ci goje-gojen da aka yi musu suka wuce saboda haka yana gaya maka yaran civilian JTF.
Shin ci shiga aikin soja kenan ba wani taimako aka yi musu ba?
Ka san aikin soja ba maneji. It's either kai lafiyayye ne a doke ka yi gaba da kai ko kuma a bar ka inda kake. Ba a daukan gurgu, ba a daukan mara lafiya, ba a dauka gajere, ba a dauka wanda duk kafan shi tabo ne. Saboda haka duk wannan goje-gojen har na lafiya medical examination da ake fada sun yi kuma sun ci ba taimaka kowa bisa wani illa da yake da shi ba.
Commissioner Mike Tashira na jihar Borno Honorable Kakashehu Lawan kenan ke bayani game da matasan sakai guda 300 da rundunar sojan Najeriya ta bayar dama wajen shiga aikin soja a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Sanin kowa ne cewar bautar da bil'adama abu ne da aka yi shi tun a lokacin jahiliya. Amma a wannan karni na 21 akan samu wasu ƙasashe da ba sa mutunta bil'adama. Hakan yasa gwamnatin Amurka ɗaukar ƙwararren matakai akan duk ƙasa da aka same ta da irin wannan hali. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da ƙasar da aka samu da wannan aika-aikar.
Lura da yadda kasar Mauritania ke ci gaba da jan kafa wajen tabbatar da dokar haramta bauta, kamar yadda ta yi alkawali a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta saka wa hannu, yasa shugaban kasar Amurka Donald Trump yanke shawarar cire kasar ta Mauritania daga sahun waɗanda ke cin moriyar tsarin AGOA, wanne a ƙarƙashin sa ƙasashen Afirka ke shigar da kayan sayarwa ba tare da biyan haraji ba, matakin da sakataren kungiyar yaki da bauta a nan Niger Ali Buzu yace yayi daidai.
Ya kamata duk kasar da akwai harkar bauta na dauki matakai masu yauni bisa ga wannan fiske abubuwa ne wanda kungiyoyin duniya duk sun amince su rai da tiyoshi sun hana wannan abu kuma sun ce a hukumta duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa. Vraiment mu mun yi godiya kwarai da muka ji wannan abu ya faru a kasar Mauritania. Dayar January ta yi nisa fiske abubuwan da ake can wajen. Abubuwa ne wanda ba su kyawun gani kuma abubuwa ne wanda cikin abin da ake cima republic bai kamata a gansu ba.
To amma maga takardar kungiyar 'yan kasuwar Niger masu shigo da kaya daga ƙetare Shu'aibu Tambiyano na ganin ya kamata hukumomin Amurka su daina hada laifin aikata bauta da sha'anin kasuwanci.
Kasuwanci daban harkar nan bauta kuma daban yake. Dan Mauritania an tabbata yana yi haka ba ta jauta ba. To kasa kuma Amurka yana ta kokari don kara take hakkin dan Adam. Don shi dan Mauritania na yi haka na ya daina. Saboda baba kasa da wanda yana yarda da wannan tunda lokacin shi ya wuce.
An karar da gwamnatin Mauritania rashin dacewar bauta wani abu ne da gwamnatin kasar ke kallon sa tamkar wani fito na fito da hukuma. Kamar yadda a yanzu haka suke tsare da wani dan majalisar dokokin da ke yaki da irin wannan ɗabi'a. To amma kungiyar Tumidiriya na ganin matakin na Amurka zai iya kawo ƙarshen wannan al'amari.
Iyo Amurka ta ce haka ne, ka san duk sun zo guda guda su Faransa su Alman su Ingila ko ina zuwa za su yi. Don wannan abu ya yi tasiri kwarai, ka san ko ƙasa duk wadda an yi mata kunkumi arziki na ƙasa kenan dole za su komo bisa gaskiya. Fiske abu ne wanda su da kansu sun ɗauki matakai sun ce za su hanawa, kenan ya kamata su hana shi yadda ya kamata.
A watan Janairun 2019 ne matakin na shugaba Donald Trump ke fara aiki, wanda masana harkokin kasuwanci ke cewa zai iya haifar wa 'yan kasuwar Mauritania asarar kuɗaɗen shiga daga waje, musamman waɗanda ke fitar da kayayyaki samfurin wannan ƙasa zuwa kasuwannin duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sai iska Amerika mu ɗan duba, su ma ba za su yi bauta ba da yawa.
A gaida Sule Mummuni Barma. Idan kuma muka koma jamhuriyar ta Najeriya, za ku ji hukunci da wata kotu ta yanke akan wasu mutane da ake zargin su da kisan margayi General Idris Alkali. Zainab Babaji gare ki.
Kotu ta ba da umarnin garkamin mutane 19 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan sojan nan General Idris Alkali a gidan yari. Alƙalin babban kotu na biyar da kenan Jos mai shari'a Daniel Longji ya kuma dage sauraron karar zuwa ranar 10 ga watan 12 shekara ta 2018. Mutane 19 ciki har da mace guda da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta gurfanar da su a gaban kotun dai tana zargin su ne da hada baki da aikata kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar soji dake Abuja a hanyar sa zuwa Bauchi bayan binciken da sojojin suka ce tun ranar 3 ga watan Satumba ne suka rasa jin duriyar sa tsakanin yankin Doidu da Duradu dake karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau ana zargin mutanen ne dai da gamin baki daukan bindiga da wasu makamai masu hatsari da tare janar Idris alkali da kuma halaka shi bayan da aka karantawa waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan laifin su suka ce sam basu kashe janar alkali ba bayan sun kyamsa laifin su ne sai lawaya mai gabatar da kara Emmanuel Achaoba ya buƙaci a sa su gidan yari zuwa ranar da alkalin kotun ya sanya ranar zaman sauraron karar yayin da lawayan waɗanda ake zargin Yangzi ya amince Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. Akan zabukan da ake gudanarwa yau a nan kasar Amurka, muke son ku bugo nan da zuwa dan anjima kadan don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kamun nan sai ku shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To muna da kira na farko daga Kaduna garin Gwamna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum, ana Harande, barka da yamma.
Barka ka dai, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, to muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, maganar wannan zabe na America, to fatan mu dai Allah dai yasa ayi inda aka fara ayi shi a gaba lafiya. Kuma ya kamata a ce su al'umma su tsaya su lura da mutane da suka tabbatar da cewa wanda za su kawo ci gaba a kasar su da sauran wasu abubuwa wanda suka na zo a gani. Kuma ni ina fatan su al'umma dai kaga dai irin da yadda ne zaɓe ke kasancewa Afirka da sauran wasu abubuwa, to muna fatan irin wannan ya kasance kamar yadda aka yi zaɓe a Najeriya lafiya lau, aka su ma za su wani zaɓe a yi shi lafiya, kuma ya kasance an samu kwanciyar hankali da kwanciyar hankali da Najeriya ba ji daya da kuma su kansu Amerika.
Idan na fahimce ka Alhaji Musa, idan na fahimce ka kana so ka ce kenan akwai abubuwan da za a koya daga zaɓen Amurka kenan ga sauran ƙasashe masu tasowa kenan?
Eh, abin da mun je kamata kenan, ya kama kaga ita abe babban ƙasa ce, kuma kaga yanzu Afirka muna da zaɓuɓɓuka wanda za mu yi kwanan nan, kaga ya kamata idan aka yi zaɓen da ya kamata a ce ko siyasi ba a kashe ba ko ba a samu hayaniya ba, to kaga za a samu ci gaban da su kan za su koyi da irin wannan irin zaɓe yadda ya kamata, kaga idan aka yi haka to shi ne za a samu ci gaba.
To mun gode Alhaji Musa.
Ne maka fatan alkhairi, na gode Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
To bari mu koma jihar Bauchi, wa muke da shi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
Mala Ayuba, muna sauraron ka.
To wannan zabe dai na America da za su yi yau muna fata za su yi zabe lafiya su kuma kare lafiya sannan mu ma za ku kuka da dai zuwa kasar mu Najeriya shekara ta 2019 muna so a yi koyi da zaben America wanda za a yi kalau a kuma kare kalau ba mu son tashin hankali da wani rikici da fitina Allah ya sa su yi lafiya su kare lafiya mu ma in namu na Najeriya ya zo a yi lafiya a kare lafiya mai magana Ayuba Garba Imam
to mun gode mallam Ayuba bar mu tafi jihar Kaduna kuma wa muke da shi a jihar Kaduna
to yi ba jihar sai barka da yammaci
to barka da mallam Murtala muna jin ka
to madalla sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to muna saurare
to to madalla dinda ma dai gashi a kwadin talabijin muna ganin yadda zaben ki tafiya na ku kasa America to gaskiya abin ya burge mu za ga mutun ya gashi na ya zo na kujerar shi da dan farin abu ya kare shi yana kada kuri'a shi to kaga wannan kuri'a ne a cikin nufe wanda ya kamata a ce mu ba a ce an kare gyara yanayin zaben mu na kasan nan ba wai ana rubi ana tura juna a layi ba mutun ya ce ta mu guri ya zo na ya ba hankali dan nan wanda yake so ya saka akwatin shi to kuma min dai mamaki da aka ce ko ana dan zargin cewa za a yi wai shige magudun kuri'a ne yanar gizo to ya kamata a ce ai America an wuce ma wannan tunanin a ce za a iya yin samun matsalan zabe ta yanar gizo ko wasu za su shiga su lalata yanayin zaben ya kamata a ce muna koya daga America a ce an gyara irin waɗannan na'urori da ba wanda wani zai zo ya shiga ya zo lalata yanayin zaben su da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode mallam Murtala bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a Niger Malam Ibrahim to muna sauraron ka
Odiya na yau ina fatan za su zabe lafiya na farko kenan sannan na biyu muna fatan wanda za a wa'anda za su zaba Allah ya sa su zabe wa'anda yake ba masu karkashe musulmi da sauran danna kasa kanan ka ce ba wa'anda za su kokarin su daraya mu da ƴan kasashen mu na Afirka sannan kuma muna fatan kaumunan Najeriya yadda suke zabe ya kasance mu manan Najeriya ayi kurkuri a haka sai kasance ba zubar da jinin al'umma abin da muke fata kenan
to mun gode mallam Ibrahim har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau wanda muke duba yadda zaben Amurka ke gudana muna so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin wannan zabe yake gudana sannan kuma menene kuke ganin abin da za a yi koyi da shi daga wannan zabe na Amurka ganin cewar a demokaradiyyar Amurka ta dade ta kwashe sama da shekaru daruruwa to abu ne wanda za a ce kasashen duniya ya kamata su koyi da su to muna sauraron ku sai ku kira wannan dai lambar tamu ita ce dai har yanzu sai ku yi kokari ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku to ina ganin ma shi injiniyan namu ya fara daga min hannu ina ganin iyaka abin da zamu dauka kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe zamu sake baku wannan dama har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu agogon muna cewa karfe 3:53 ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin zakarun kwallon kafa na kasashen turai da ake cewa Champions League inda a yau aka kara rukuni na daya tsakanin AS Monaco ta kasar Faransa da Club de Brugge na kasar Belgium sai Atletico de Madrid ta Spain da Borussia Dortmund ta kasar Jamus a rukuni na B Inter Milan ta kasar Italia ta karbi bakuncin FC Barcelona sai Tottenham ta murzale da PSV Eindhoven ta kasar Holland a rukuni na C Etoile Rouge de Belgrade ta zoza da Liverpool yayin da Napoli ta Italia ta karbi bakuncin PSG ta kasar Faransa a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a goga tsakanin Benfica ta Lisbon ta kasar Portugal a rukuni na A da Ajax Amsterdam ta kasar Holland
duk dai a wannan rukuni na A Bayern Munich ta Jamus za ta karbar bakuncin AEK Athens ta kasar Jerka sai rukuni na F da gobe Laraba Manchester City ta kasar Ingila za ta goga da Shakhtar Donetsk yayin da Lyon ta kasar Faransa za ta kara da Wolfsburg ta kasar Jamus a rukuni na J duka dai a ranar Laraba sai SK Moscow ta kasar Russia za ta raba gari da AS Rom ta kasar Italia sai Victoria Plzen ta Israila za ta raba yandanya da Real Madrid a rukuni na H duk dai a ranar ta Laraba gobe Valence ta Spain za ta kara da Young Boys ta Switzerland yayin da Juventus da Tiran ta Italia za ta karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila a wani batu duk dai na kwallon kafa hukumar da ke kula da sawar idanu a kan ƴan wasan kwallon kafa na duniya Chada Observatoire Mondial de Football a ranar yau Talata yace dan wasa da darajar sa ta Habra a halin yanzu a dukkan fadin duniya kuma ya kai euro miliyan 216.5 shine Kylian Mbappe dan kasar Faransa da ke bugawa PSG ta kasar Faransa wannan ko gaban Harry Kane na kasar Ingila da ke buga ma kungiyar Tottenham da darajar sa ta kai miliyan 197.3 na euro sai na uku shine Neymar dan kasar Brazil da ke buga ma PSG ta kasar Faransa da darajar sa ta kai miliyan 197 na euro a wani batu duk dai a fannin wasannin na kullun kafa kusancewa a ranar Alhamis mai zuwa ce ya kamata a gana tsakanin tauraruwar kullun kafa ta duniya mai zamanin zamuna cewa da Pele na kasar Brazil da Kylian Mbappe dan kasar Faransa wanda a yau kamfanin agogo na Fiblo da dukkan mutanen biyu ke wa jikadanci ya tsara wannan ganawar ya bada bayanin cewa an dage ganawar mutanen guda biyu wannan ko sanadiyar da gajiyar shi Pele din yake fama da ita ta bala gurin da yake na karshe sai dai duk da haka Pele din ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga Kylian Mbappe inda yake cewa kamar yanda zaka gani a lokacin da kakkai shekaru 59 a duniya jiki yakan dauki lokaci kamin jijiyoyi su saki akan haka ne yasa nake son na samu isasshen lokaci don na murmure daga balagurin da nayi a baya-bayan nan amma ka san Kylian Mbappe ina son na gana da kai matuka domin na taya ka murna nasarorin da ka samu a kofin duniya na karshe da ya waka na kasar Russia Haruna Mamman Bako na birnin Kunne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunne a jamhuriyar Nijar
to yanzu kuma sai labaran duniya wannan karan amma a takeice
So, duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a Amurka an fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau Talata yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben da kuma da cewa yayi wur a yanki tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zabe da ya kasance mai muhimmanci wanda shi zai bayyana makomar Amurka cikin shekaru biyu masu zuwa ba ga wata alama da ke nuna cewa Rasha ko wata kasar waje da ke hamayya da Amurka sun yi kutse a rumbun ajina bayanan zaben na rabin wa'adi ba a lokacin rumfunan zabe 170,000 da ake kada kuriya ba a cikaro da wata tangarda ba ko katsalandan daga wata kasa a cewar rahotanni kujeru majalisa wakilai 435 ake takara akan su sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara akan su kwararru a fannin tattara ra'ayoyin jama'a sun ce akwai alamun da ke nuna cewa jam'iyyar Democrat ta karbe rinjayen majalisar wakilai su da 'yan jam'iyyar Republican sun dogara ne da yekuwar shugaba Trump ta neman goyon baya a kokarin da suke na ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa da suke da shi na kujeru 51 yayin da 'yan Democrat ke da 49
da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau Mr. Michael Dubuski ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara samuni lafiya